Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfar Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Rahotanni daga jihar Zamfara a Najeriya na cewa da yammacin jiya Asabar masu garkuwa da mutane sun sako 'yan matan nan tagwaye da suka sace tun watan jiya. An sako Hassana da Husaina ne bayan da aka biya kuɗin fansa da adadinsu ya kai naira miliyan 15 da aka samu tarawa da taimakon wasu ɗaiɗaikun jama'a har ma da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar Zamfara. Sai dai an sako tagwayen ne kadai ba tare da 'yar uwarsu Sumayya ba, wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin Dauren. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna ya zanta da ɗaya daga cikin 'yan uwan yaran, Abubakar Muhammad Zurmi.
Ba gaskiya dai 'yan matan nan guda biyu an tagwaye dai aka samu. Ita Sumayya tana can, kuma Sumayya dai yarinya ce, ita ma shekara ɗaya aka yi mata aure yanzu, kuma tana da juna biyu yanzu haka. So ita ɗaya yanzu ta rage can da ita da mutum uku, ya zan su huɗu kenan wanda aka ɗauka dai daga garin Dauran.
To shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka bukata, me yasa kuma basu saki ita Sumayya ba?
Ai, ko tun farkon magana ma ana suna magana ne akan cewa ita Sumayya za ta bada miliyan 150, su ƴan tawaye za a bada miliyan 100. Kowane farashin shi daban-daban ne suka yi. To yake aka ana kokarin a ga cewa an hada gaba ɗaya an aishe su, su wanda dai suka garkuwa da su sun kiyaye da haka, sun ce dole dai su ƴan tawaye nasu daban, Sumayya da ta daban. Sauran waɗannan 'yan ƙananan yaran su ma biyu daban, shi ma wancan Siraji shi ma nashi daban.
A can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen, shin kuna da tabbacin cewa ita Sumayya tana nan a raye tare da su?
Lallai tun da shekaran jiya can ma ai baban da shi Abubakar Yusuf ya yi magana da ita, kwanan baya ma haka suka ce muna za su kashe suna tare da ni. Amma duk da roƙon da muke mai cewa don Allah su yi hankuri a ga cewa dai an samu abin da za a samu. To alhamdulillahi, bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke ba da gudunmuwa, mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din.
To a gaida Murtala Faruk Sanyina a tattaunawarsu da Abubakar Muhammad Zurmi. A jiya Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara jihar California domin ganewa idanunsa irin barnar da mummunar wutar daji ta jihar ta yi. Babu wanda ya tunanin irin wannan abu zai iya faruwa, a cewar shugaba Trump lokacin da yake tafiya cikin gidajen da wutar ta lalata a garin Paradise da ke a arewacin California. Akalla gidaje 1,700 sun kone, haka kuma mutane 76 sun rasa rayukansu, sama da mutane 1,000 sun ɓace ba san inda suke ba. Wutar dajin da aka yi wa lakabi da Campfire yanzu ta zamto wutar daji mafi muni da aka taba gani a tarihin jihar California. Sama da 'yan kwana 2,500 ne ke kokarin ganin sun shawo kan wutar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce matsayar da aka fitar kan akan kisan ɗan jaridar Jamal Khashoggi bai kai ga gwamnatin Amurka ba. Gwamnatin shugaba Trump tana da matsala da rahoton da ya ce wasu jami'an Amurka sun ce hukumar yan asirin tsaron ƙasa CIA ta yi imanin cewa yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ne ba da umarnin a kashe Khashoggi. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar na cewa rahoton da aka fitar da ke cewa gwamnatin Amurka ta kammala bincikenta ba gaskiya ba ne. 'Yan sa'o'i kafin a fitar da wannan sanarwar, jaridar The Washington Post ce ta fitar da rahoton da ke cewa hukumar CIA ta yi imanin cewa yariman Saudiya ne bayar da umarnin kisan. Daraktar hukumar CIA Gene Haspel da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump bayani kan batun ta wayar tarho a jiya Asabar kafin ya hau jirginsa zuwa California. Da yake magana da manema labarai a lokacin da yake ziyara a California, Trump ya ce gwamnatin Amurka za ta fitar da rahoton ta ranar Talata kan wanda ya kashe Khashoggi. Akalla mutane 40 sun rasa rayukansu a Siriya ta hanyar wani hari da rundunar kawance da Amurka ke jagoranta ta kai, a cewar kafar labaran Siriya da kungiyar da ke sa ido akan rikicin Siriya mai cibiya a Burtaniya. An kai harharan ne ta sama a ƙauyen Abu Husn da ke kusa da garin Hajin da ke a gabashin Siriya, yankin da aka fi sani da Elzo da ke bakin iyakar Siriya da Iraki. Ya zuwa yanzu dai rundunar kawancen da Amurka ke jagoranta ba ta tabbatar da wannan rahoton ba. Mataimakin Commander Major General Christopher Kiga ya faɗa a kamfanin lancin labarai na Associated Press cewa faɗan na da wahala sosai kamar yadda aka zata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan duba lamuran da suka shafi zabe ta hanyar gano adalci ko akasin hakan da lamura masu dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Wannan mako za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce san ba wanda zai iya kutsa na'urorinta don sauya sakamakon zabe. Sakataren APC Mai Malabu ne ya ce APC ba za ta nuna fin karfi ko a mutu ko a yi rai a zaben 2019 ba. Duk da na'urar tantance masu kada kuri'a sai masu zabe sun zuba ido don kare kuri'a. In ji ɗaya daga 'yan takarar gwamna na APC Inuwa Yahaya, in mutane sun gamsu da kamun lodayinmu su zabe mu, in kuma suna da wani ra'ayi na daban ba ma ja in ja. In ji jigon APC Faruk Adamu Aliyu, waɗannan da ra'ayin 'yan siyasa kan lamuran babban zaɓe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Masu sauraro ba za ku rasa jin zargin da magoya bayan APC ke yi cewa ɗan takarar PDP Atiku Abubakar na shirin haɗa kai da wasu masana na'ura mai ƙwaƙwalwa don yin kutse a ma'adanar sakamako ta hukumar zaɓe. PDP a nata ɓangaren yayin da jami'in sanya ido na ECOWAS kan zaɓe Muhammad Conte ya kai wa shugaban jam'iyyar ziyara, wato Oche Secondos, shi kuma ya zargi hukumar zaben ne da yunkurin kera na'urorin tantance masu kaɗa ƙuri'a don taimakawa APC ta zarce, har ma da ambata jihohin su Kano, Bauchi, Rivers da Lagos a jihohin da lamarin zai shafa. Wannan ya sanya na garza hukumar zaben don jin ya za su iya kuwa, ma'ana na'urorin su na nan lafiya ƙalau ba za su samu zargin yadda Rasha ta yi kutse a zaben Amurka Donald Trump ya lashe lare ta sha kai ba. Ga kwamishinan wayar da kan jama'a na hukumar Barrister Festus Okoye.
Ba wanda zai iya shiga database na INEC ice zai cire information. Muna da ma'aikatan da suna duba INEC processes, suna duba INEC database da rana da safe da yamma. Wanda ya ce zai iya shiga database na INEC isace wani abu ba zai iya ba. Abun da Nigerians muna shore nasu ko min da ya kamata a yi a kan zaɓen nan zai mu yi, ko min da ya kamata a yi mutane su je polling unit su yi zaɓe a lafiya zai mu yi. Ba wanda zai iya influencing wannan INEC ice zan kawo kuɗi da yawa in ba presiding officers, in ba INEC chairman, in ba wannan, in ba wancan, in da declaring result ni ne zan ci. Ba wanda zai iya yi wannan. Abun da ya kamata a yi wanda ina so a zaɓe shi ya kamata ya je yi campaign.
Insha Allah, muna nan 16 ga Fabrairu mu ga yadda za ta kaya. Sakataren APC Mai Malabu ne ya ce jam'iyyarsa ba za ta bi tsarin ko a mutu ko a yi rai kamar yadda Obasanjo ya zayyana zaben 2007 ba.
Tunda shugaba Muhammadu Buhari ya hau karagar mulki ba inda muka nuna fin karfi. Da za mu nuna fin karfi da ba mu fadi a nan bara ba, da ba mu fadi a bayansa ba. Saboda haka cin kogi da muka yi a zubin farko kowa ya san cewar karbuwa ne na jam'iyyar a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari, sannan kuma cin ikiti da muka yi karbuwa ne, dama kuma kowa ya san me ya faru a ikiti a wancan karo, sannan kuma Osun dama jihar mu ce, sannan cin Ondo da muka yi nan ma zaɓe muka ci ba inda muka nuna fin ƙarfi. Ita hukumar zaɓe kanta ta san cewa an saka mata mara ba a takura ta kamar yadda aka so a yi a 2015 ba. To ba wani maganan cewar akwai wani takurawa da APC ta yi ko gwamnatin APC ta yi a ta wajen hukumar zaɓe. Hukumar zaɓe suna cin gashin kansu ko kwanan nan yanzu haka muna kotu da su a Zamfara. ai ba mu ce dole da ƙarfi da muna turusasa kamar yadda da aka saba sun isa su ce ba za mu sa dan takara ba yanzu muna jira abin da kotu za ta ce duk abin da kotu ta faɗa da shi za mu yi aiki su ma dole su bi umarnin kotu to wannan duka ya manuniya ne cewa shugaban Muhammadu Buhari baya katsalanda akan harkan zabe akan abin da su hukumar zabe masu zaman kansu suke yi wani abu ne da suke yi suke bin ka'ida su ma haka kuma shugaban Muhammadu Buhari kowa ya san shi da bin ka'ida musamman ma abin da ya shafi doka baya so a taka doka saboda haka ba ma wani mai kawo wannan magana ga dai misalai barkatai saboda duk mai son gaskiya a bayyane take a ce da jam'iyya da shugaban kasa yake ciki a ce bai kai dan takara ba kuma hukumar zabe ya ce ba zai karbi dan takarar jam'iyyar ba a wata jaha kuma har yanzu din nan ba a kira kowa aka tursasa shi ba aka dauki hanyar kotu to wannan ma ya ishi mutum misali ya kamata mutane su san cewa shugaban Muhammadu Buhari ya saka musu mara suna da cin gashin kansu suna da cikakken iko akan abin da ya shafi zabe hurumin su ne kuma su ma ka'ida suke bi mu ma kuma ka'ida muke bi kamar yadda shi shugaban Muhammadu Buhari kullum yake cewa kada a yi abin da zai saba doka
Dama zabe ya gaji takaddama wani ya ce shida ne wani ko ya ce tara ne bisa daidai inda yake tsaye inuwa yaya mai takarar gwamna daga yankin arewa maso gabas ya ce sai fa an kasa kuma an tsare
ina shawarta mu domin demokradiya dai ba za a fasa ba kuma gwamnati in baka zabi wadda ta gaskiya wadda ka kaunata wanda zaka iya zuwa ka kalubalanci shugaban da ka zaba ba ka bari aka rubuta zane aka cutar da kai to wannan sai ka kuka da kanka saboda haka mafi sauki mafi karfi ga jama'a shine su tsaya a kasa a tsare a raka a jira a bada sakamako
akwai zargin yawanci daga baya idan kamar mutane suka tafi ana iya sauya alkaluman zabe
kwarai bil haki kwarai ai ni kai na cutu da haka na san ana yi kuma watakila wasu suna jajirce akan haka da su ci gaba da yi
akwai campaign ko kuma ince akwai bayanai da masu adawa da kai cewa ba mamaki kai dan birni ne mutanen birni ne kawai suke iya hulɗa da kai
Allah sauke ai ni a gona babu birni babu kauye domin da wahala da fatara da talauci da kubar wahalar zamantakewa ba su da idanu ko kai balarabe ne ko bahulata ne ko bahaushe ko gizim ko bakarkare ba ruwansu haila da wani bangare ka fito ko wani sashe sannan ba ruwansu da kuma kai wani addini kake duk waɗannan al'amura fannin mutane ne suke kirkiro su bisa cutarwa ba bisa gaskiya bil haqi da gaskiya ba idan ka lura duk yanzu yanayin da muke cikin nan dukkan mun nan gaba daya asalin mu ai kauyen ne ba wani zancen wani hujja da zai kawo ka wani birni da wani gawe a tsaya a yi siyasa ta gaskiya a tsaya a yi siyasa ta matsalolin da suka damu mutane ba magana wani gawe ko birni ba ai inda aka tsaya aka yi aiki da gaske nan ne zaka ga cewa ya zama birni to mu mai da ko ina zama birni dukkanmu yan gawe ne
mama mudinu ha me zaka faɗa wa dan gawe ya gane cewa ka san matsalar sa ba kamar yadda misali za a ce muna hira Abuja nan mu mutanen birni bane
to ai ni zamantakewa na kusan bin rayuwata da mutanen kauye nake tunda a Gombe nake zanne a karkarar Gombe nake mu'amala ta da jama'a kuma nan ne ma aka fi sani na ba inda ban shiga ba arewaci maso gabar dinna ba kauyen din in kana kirga gari daga kwanar mai saje iyakar mu da Adamawa zuwa gadar Galda iyakacin mu da Yobe zan kirga maka gari dubu waɗanda ma ina da mutanen da nake mu'amala da su to kuma sai ka ce min yaya daga Wuro Dole ka tafi Jaura Garba shine iyakacin mu ta gabar da yamma tsakanin mu da Bauchi da Borno zan kirga maka gari dubu dukkan su kuma mutane ne da muke mu'amala da su to kuma sai me ai ba inda ban sani ba kuma ba inda ban sani ba ina fata mu ta yi tafiya ta gaskiya ba ta yaudara ba
shawari anan me zai hana dun mai rajista ya fito ya zabi wanda yake so mu ga ranar rinjaye da kuma rashin rinjaye A nasa tabarun jigon APC da garewa maso yamma mafi yawan kuri'a Faruk Adamu Aliyu ya ce a bar mutane su nuna gamsuwa ko akasin haka da karawa da cewa APC ba za ta samu yawan kuri'o irin na baya ba amma za ta kai labari
cewa mun ƴan Najeriya don Allah don Annabi su fito su zabi duk wanda suke so idan wannan tafiyar da muke ƴan Najeriya ba su amince ba suna da damar su canja mu ai magana ake ta ƙasa shi yasa ake demokradiya a sabunta to yaddan mutane to an zo yanzu Allah ya kamu shekara ta kamu muna fata jama'a za su yadda da abin da muke amma kamar yadda na faɗa idan jama'a suke cewa yadda ake tafi a ƙasar nan ba shine daidai ba sun baro ka sai su yi kansu zabi
babu wata tilastawa ko kuma takeice APC ba wata na cewa lalle illalla sai ta dawo mulkin nan baki nan
bari ma in faɗa maka ai in ka kula shugaban ƙasa da yana cewa APC sack ko kuma ya ce sak. To yanzu an lura cewa tsakani da Allah ba wanda ya ce duk mutumin da yake jam'iyyar APC mutumin kirki ne, ko duk mutumin da yake jam'iyyar PDP mutumin banza ne. A'a, dukkan mu 'yan Najeriya ne. Akwai mutanen kirki masu kamala a jam'iyyar PDP, akwai mutanen kirki masu kamala a jam'iyyar APC. Saboda haka duk 'yan Najeriya, shugaban kasa ya faɗa, don Allah jama'a su fito su zaɓi wanda suke so. Kaga bai ce a zaɓi jam'iyyar APC kawai ba, a'a, wanda jama'a suke so suka dace a zaɓe su. Saboda haka idan APC ta tsaye da mutumin da bai dace ba, jama'a su yi kansu hukunci. Wannan ita magana ta gaskiya, demokradiyya kenan da adalci.
Harun Adamu Aliyu, muna ganin ka a TV a wajen taruka, kana zaune kusa da shugaban Muhammadu Buhari, kana dariya. Amma akwai wanda ya ce min kai an ya faru din nan ba yaƙi yake ba, dariyan nan ba ta kai zuciyarka ba.
To ai ban san me yake nufi ba, kuma da duk wanda ya sani ba na yin abin da ban yarda da shi ba. Na yarda da Muhammadu Buhari, na yarda da gwamnatinsa, kamar irin mutane da suke cewa ya har yanzu ba wanda mukami. Na farko a matsayina na musulmi, na yi tawakkali. Na yadda cewa daga ran da aka haifi mutum zuwa ran da zai koma akwai abin da Allah ya hukunta zai. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma ba ai duk wannan abin da muke bayana idan kan kaina bane. Sai muna da ƙasa mu tukuna kafin a samu maganar matsayi. Saboda haka ina tabbatarwa da mutane cewa ni da Buhari mu ta karaba.
Mu koma bangaren rayuwar jama'a kan zaben 2019. Kuma mu fara daga dan takarar majalisar wakilai daga Neja, Saidu Musa Abdullahi.
Mun san abubuwan da su suka yi lokacin da aka basu dama, mun san kuma abin da Baba Buhari yayi tunda ya samu mulkin kasar nan. Akwai abubuwa da dama, ko tsare-tsaren yanda ake kashe kudi ba ya canza da yanda aka saba da. Kamin ta wannan, wani mai gida na yake nuna min wani gida cewa an sa gidan a kasuwa. Ya kai wurin shekara biyu, har yanzu nan ba mu samu mai saya ba. In can baya ne dan gwamnati zai fito ya saya, amma yau fa ba wanda ya sayi wasa da kudin jama'a. Canji ba a samun shi da gaggawa.
Kana so ka ce nasara ce a fidda gida za a sayar a kasa saya? Wannan yana nuna arziki ne ko yana nuna talauci?
Ato, wanda ya fitar da gidan ta yaya aka yi ya samu gidan? Ayirin tambayan da ya kamata mu yi masa kenan. Yau irin rayuwar da suka saba da shi da ne bai yiwu ba yau. Abin da ya sa suke fito da irin kadarorin da suke so su sayar kenan yau.
Amma talakawa nawa ne yanzu suke da gidaje?
Gwamnatin Jinan Buhari akwai abin da suke cewa Family Housing Fund, tsari ne da zai ba da talaka dama ya samu gidan kansa. Mutane su yi hakuri. In gwamnatin mu ta APC ta kara shekara hudu, insha Allah za su yabe mu. Abin da muke so su yi hakuri a jure wannan dan wahalan da ake yi, da ikon Allah nan gaba kowa zai zo ya ba ma gwamnatin namu na APC.
Na'am, demokradiyya gwamnatin jama'a, in fa an bawa jama'ar dama kenan. A nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah. A madadin wakilinmu na Bauchin Yakubu Abdulwahab Muhammad, da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, Nasura da Maili Kaya da na shirya na gabatar, ke cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Yanzu dai wani ban alabari da ke kunno kai shi ne mutum yajin aikin ma'aikata kama daga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi da ma hukumomi masu zaman kansu, sakamakon rashin cika alƙawarruka da aka yi ma irin waɗannan ma'aikata ko kuma neman wani ƙarin buƙatu nasu, wanda a ƙasari aka tsunduma cikin yajin aiki ne, wanda dama ma'aikatan kan ce hukumomin ba sa fahimtar kowace irin yare illa yaren yajin aiki, wanda hakan ne ma kaɗai zai sa wani lokacin a saurare su. Na ma ɗauka masu alƙawari, na biya masu wasu buƙatu tun wani lokaci kuma ko da an ɗauki alkawarin ba a ma cika ta. Tun a ranar 6 ga watan Nuwamban wannan shekara ne dai kungiyar kwadagon Najeriya suka yi barazanar shiga yajin aikin gama gari sakamakon gaza biya masu bukatunsu na nairan biyan karancin albashi na naira 30,000 ga kowane ma'aikaci a ƙasar, inda wasu gwamnatocin jihohin suka ce ba za su iya ba, wasu kuma suka ce a shirye suke su yi hakan. Wani ga bisani da aka sasanta a kuma jingine wannan yajin aiki, duk da cewa har rana mai kamar ta yau waɗannan bukatu nasu bai kammala ba. Amma ana nan ana ci gaba da tattaunawa a kai. Su ma kungiyar malamai da ke koyarwa a jami'o'i da ake kira ASU sun shiga nasu yajin aikin ne tun a ranar 4 ga watan Nuwamban wannan shekarar, sakamakon wata yarjejeniya da suka ce gwamnatin bata idda ba. Wannan yajin aiki dai ya kasar harkokin karatu a jami'o'in kasar nan. Hakan dai ya sa na tambayi shugaban kungiyar malamai jami'ar Maiduguri, Dr. Dani Mamman, ko bai ganin wannan yajin aiki zai sake maida harkokin karatun ɗaliban baya, ganin cewa dama ana fama da matsalan abin da ya shafi harkokin ilimi a wannan shiya. Kalle abin da wanda ke cewa
jami'o'in da kake gani a Najeriya jihar Borno kalandar mu ne wanda za a ce mun cika daidai don ba wanda suka fi wuce mu yanzu October 3 muka dawo ba duka yanzu wasu jami'o'i ma suna kan exams na second semester kafin strike nan kamar yola ba don strike nan ma suna kan exams na second semester wasu dai sun koma October din na biyu mun doka wannan into consideration shi yasa ka gani lokacin da muka shiga strike din muka zauna muka yi shawara muka ce fa mun roki management administration kare a tura yaran nan a rana guda a ce an rufe jami'a su tafi domin akwai security implication by the time hanya ɗaya muke da shi call daga nan zuwa da maturu ka saka yaran nan kudin mota zai karu wani motan shi ba zai iya iso da maturu ba ma zai ce zai kai yara zuwa Jos komai zai iya faru muka roke su bayan wannan muka zauna da su SUG kungiyan dalibai esko nasu din kenan muka tattauna muka ba su hakuri akan su yi a hankali a zauna kar a yi abun da gaggawa da mu da su din har yanzu muna jira abun da gwamnati za ta faɗa a har yanzu yau sati daya da muke strike nan gwamnati bata ce uff akan ce ga abun da muke ciki ba in ba ka mun fi kowa damuwa
yanzu dai wannan yajin aiki babu rana ko ma kenan sai gwamnati ta waiwaye ku
in gwamnati ta waiwaye mu wallahi ko gobe za mu koma
a wani bangaren kuma su ma'aikatan da suka aje aikin su ne da ake kira pensioners suka yi wata zanga-zanga a garin Maiduguri inda har suka rufe kofar shiga sakatariya sakamakon abin da suka kira rashin samun hakkokinsu na tsawon shekaru da dama duk da cewa sun bauta a kasar har na tsawon shekaru 35 wasu kuma daga ciki wasu ma'aikatan da suka shafe kusan shekaru 3 ba tare da samun albashinsu ba sakamakon aikin da ke gudana a yanzu haka na tantance ma'aikata a jihar Borno
ana harowa shine na yi retire yau shekara na 6 ba ne ban zo an rike mana pensioner mu yau shekara 2 da wata daya hanin babu halin bamu da shi ga yara ga yunwa
alibu bani yanzu wannan batun da kuka ni yanzu saka ran jama ya ci ga wani ba to yara na babu ke shawa haba
sunan baba ga nan ni ba pensioner bane ni ma'aikata ne ba su sallame ni aiki ba kuma wata 30 ban samu salary nawa ba da yara da marayu ba abinci an kore mu a gidan haya ba inda za mu sa kanmu wata 30 ban samu salary nawa ba kuma ba kore ni aiki ba ni mai katan jinya ne
ga gobe da koi wallahi ni ya ga wahala ai ni na gari ya huti ne ai to wahalan nan ya shike shi ne wannan ba ya ban nan ba na sha wahala da aiki mu karan wannan tunda aiki mu karan ni ne ku mu karan wannan ku ka wannan ni ne na wannan ne ne wannan ba eh ayyaki ya wuce ya wuce wannan ya duniya wannan haka ne ba ga ya ga na baka kuka ni na me ne dai kuka ba haba ya ne wannan
mazajen mu sun rasu wata 25 ba a ba mu kudin mu ba an rike mana har yanzu muna da yara makaranta local education ma mun gagara saboda haka muna son gwamnati ta ba mu kudin mu
mutumin nan zai fadi fa
eh zai fadi kudin da zai fadi
sunana Muhammadu Babale yanzu wata na 23 ba pento ba komai ɗan uwan mu duk sun mutu mu muna jinin da azumi zamu zo a sanya mu a rana a ce za a yi kaza a yi kaza mun tafi babu a ba mu haƙƙin mu don Allah don Annabi a ba mu haƙƙin
shi ma Alhaji Muhammad Imam wannan asalin jihar Borno ne yace ya kamata gwamnatin jihar ta taimaka wajen biyan waɗannan mutanen hakokinsu cikin lokaci
waɗannan dattawan da suka gama aikin su a zo a biya su akwai Paris Club First and Second Tranche da aka baya President Muhammadu Buhari ya bayar don a biya mutane pension da gratitude mai aka yi da waɗannan kudaden dumbin kudade aka ba all the state governments Borno inclusive mai aka yi da waɗannan kudade sai sa muke rokon gwamnatin jihar Borno su zo su biya hakkin wayannan bayan Allah a saukar musu da wannan wahala da kunci da suke shine wayannan dattawan da na gani a TV halin da suke ciki dattijiya shekara 70 ta saya tana kuka tana ihu wayo Allah ina zan sa kaina da Allah ya tausaya musu
kamar Tatis Ali Abane dai shine shugaban kungiyar kwarego na jihar Borno
yadda akai ba matric nan ba daire bane duk abinda ana yi akwai hanyar da ake bita da ya dace bai kamata wayannan da suka sha wahala sun shekara 35 sun shekara 60 a ce wai yau ai disengage nasu kuma ba a biya hakin su ba ba daidai bane ya kamata wayannan da za a duba su a kula da su kamar kwai
sai dai shi ma gwamnatin jihar Borno Honorable Kashatima yayi bayani game da dalilan sa na samun wannan jinkirin kamar haka
kaga ana even biometric din jama'a so far an yi capturing 20,547 wayanda suke karban hakkin su 20,514 wanda ba ya capturing ba 1,512 kuma nan duk suna da matsaloli haka nan ina da list jama'a wayanda suna karban double salary mutane 120 suna karban pension suna karban salary akwai wanda yana karban pension da salary na shekara 23 gashi nan akwai wani sunansa Muhammad Miami yana karban salary da pension shekara 25 wannan fa Jacob Michelle Anzada yana karban shekara nawa 11 years yana karba to shi yasa muka dauki matakin biometrics din nan ba za mu so muke hakkin kowa ba kuma dole mu ba ku hakuri
haka su ma wasu ma'aikatan matatar man fetur na garin Maiduguri da ake kira NNPC wato ma'aikatan wucin gadi sun gudanar da wata zanga-zanga kan rashin samun hakokin nasu har na tsawon watanni 7 kamar abin da wasu suke cewa
muna 7 months ba salari no bun take action ba ba wannan kale kamar lai muna magana zuwa ce mana wai ba sai ba za a yi mana barazana akwai na gidan haya akwai wani suna kwanciya asibiti mun yi magana ina kira waya sai kowa ya ce wai abin ya fi karfin sa kowa ya ce ya fi karfin sa kai ku kamo jan waye ne eh je kuma manager ya kira irin manager abun Abuja ne ya kira Abuja a ce ya ci karfin su to waye ne zamu zo amma in abu ya faru anan idan aka zo sun iya a kama mu a zo a ce wani abu ya faru amma in salary mu ya ce ya fi karfin su eh fi stabil life tafi mu eh ya fi mu
lafiya karanta Hussein Mohammed makaranta ya labu duk an kore za makaranta ya rabu ga wai buna aika ya labu dizi babia
kuma mun ga musu
halin wata bakwai ne babia mu ba
sai dai a lokacin da yan jaridu suka tunkari manajin matatar man fetur din da ake kira Nasiru Gaji barazana ya ma na cewa zai kira jami'an yan sanda don harbin bar harabar NNPC ba irin waɗannan matsaloli na rashin samun haƙƙi ko kuma albashi ko ma fansho ko ma haƙƙin mamaɗa daga hannun gwamnati na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da yanzu haka ake fuskanta a wannan ƙasar musamman ma a manya-manyan hukumomin gwamnatin ko da kuma akwai buƙatar sake duba irin waɗannan al'amura don kawo ƙarshen irin waɗannan yaje-yajen aiki ko kuma bore da akasari ma'aikata ko kuma ma'aikatan wucin gadi kan yi na rashin samun aikin nasu akan lokaci Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ba ku ishara ke yi ma wani ya yi gida ya yi mahoton ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ɗauna ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifas duka Allah na ƙauna ku wani yana da ɗaki nasa in ya yi gado ya ƙare ya yi mataran ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki handa kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na ƙauna ku aiki dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah ya ji dadi ya bashi abin sa ngai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah ya ji zai
to madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya music and folk.